Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalar FM da kuma Niyya a birnin Kwane duk a jamhuriyar Nijar. Sannan muna nan kodi yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazira Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 a gogon Najeriya da Nijar. Wato 3:30 kenan na yamma a nan Washington DC. Inda za ku ji cewa a Najeriya wani mataki na farfado da yankin jihar Borno hukumar kula da sufurin jiragen ruwan Najeriya za ta kafa wata cibiyar hadarin kayayyakin da ake kawowa daga tashoshin jiragen ruwa. Hukumomin Najeriya sun ce suna shirin samar da bututun man da za su fara janyo man fetur daga yankin Agadam na Jamhuriyar Nijar zuwa matatar man Kaduna da ke Najeriya. Ko me hukumomin na Nijar ke cewa?
Sakatare janar na ministan man fetur din Nijar Halilu Kane da na tuntuɓa a kan wannan batu ya ce da ni gwamnatin ƙasar ta aika da jami'ai zuwa Kaduna waɗanda tuni suka gabatar mata da wani rahoto.
To yau kan wannan batu zamu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku. Shin menene kuke wato shin menene fatan ku dangane da wannan yunkuri? Lambar da za ku kira ita ce 202-202-5655 amma fa duka sai kun sha labarin duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Iyakar da aka dade ana takaddama akan ta wadda ta raba tsakanin sashin ƴan tawayen Syria da ke gundumomin gabas da sashin gamayyar sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad da ke zagaye da su. Wannan iyakar ta fara zakudawa matuƙa. Wannan kuma ba abun mamaki bane ganin yadda a yanzu bangare guda yafi karfi ta fuskar mayaka da kuma karfi ta fuskar jiragen yaki da ƴan tawayen da farar hula ke fuskanta. Gungun ƴan tawaye masu adawa da Assad da ke gabas a yanzu sun rabu gida biyu bayan da sojojin gwamnati suka kama gundumar Sahur a cewar wasu masu saka ido na kashin kansu da kuma wasu jami'an gwamnatin Syria. Wasu bataliyoyin sojojin gwamnatin Syria sun kuma kutsa can cikin gundumar Hananu mai muhimmanci a yankin ƴan tawaye da ke gabas kuma sun kaddamar da gagarumin farmaki kan wata gundumar da ake kira Ard al-Hamra. Rami Abdulrahman, shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Syria mai hedikwata a Burtaniya, wadda ta dogara ga bayanan da take samu daga masu saka ido daban-daban da ke ƙasa, sun yi kiyasin cewa dakarun ƴan tawaye sun rasa fiye da sulusi wato 1/3 na yankin da ke hannunsu a birnin Aleppo tun bayan da gwamnati ta sabunta farmakin da take kaiwa tun daga watan Satumba. Wannan kwace babban yankin na da nasaba da rawar da Rasha take takawa bisa ga bayanin Nawar Oliva na cibiyar nazarin Omran wadda ke birnin Istanbul. Jiragen yakin Rasha sun kaddamar da hare-hare har sau 3,359 kan lardin Aleppo cikin watanni uku da suka gabata.
Jami'an 'yan sanda a birnin Columbus da ke yankin tsakiyar yammacin Amurka sun ce akalla mutane 9 sun samu raunuka a harabar jami'ar jihar Ohio yayin da wani ya afka da mota cikin mutane masu tafiya a gefen hanya sannan ya shiga daba musu wuka. ƴan sanda sun bindige shi har lahira. Shugaban ƴan sandan na Columbus Chief Kim Jacobs ya ce muna kallon wannan al'amari a matsayin harin ta'addanci. Jami'an asibiti sun ce gaba ɗayan mutane 9 da abin ya rutsa da su rayuwarsu ba ta cikin wani haɗari. Shugaban jami'ar jihar Ohio Michael Drake ya ce akwai jita-jitar cewar akwai wani mutum na biyu. To amma Drake da jami'an ƴan sanda sun ce an yi bincike sosai a wurin da abin ya faru amma maharin ɗaya ne kaɗai wanda ya afkawa mutanen. Drake ya ƙara da cewa har yanzu babu masaniyar wanda ya kai wannan hari da kuma dalilin sa na kai wannan hari. Amma dai harin da gangan aka kai shi tunda wanda ake zargi din ya tuka mota ne ya kan mutanen da ke tsaye a gefen hanya sannan ya fita daga motar ya shiga daba musu wuka. Tunda jihar Ohio ta ba da sanarwar gargaɗi ga ɗalibai kan akwai wani mai harbi a cikin makarantar don haka ɗalibai su fake. Amma an ɗage gargaɗin bayan jami'an sun bayyana cewar an yi wa wajen ƙawanya.
Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To labarin duniya kenan kuka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da muka gabatar muku da rahotannin cewa hukumomin Najeriya suna shirin dasa bututun mai da za su fara janyo man fetur daga yankin Agadam na Jamhuriyar Nijar zuwa matatan man Kaduna dake Najeriya. Wakilinmu Sule Mumuni Barma dake Mai ya jiyo mana yadda ake share fagen wannan aiki a can jamhuriyar ta Niger, ga kuma rahoton da ya aika mana.
Shugaban hukumar sashen jirgin ruwa da ake kira Shipper Council Alhaji Hassan Bello yace za su kafa wani tashar jirgin ruwa don rage irin wahalhalun da jama'a ke fama da shi a garin Maiduguri. Shugaban hukumar ya dace da manema labarai cewa za su kafa wannan tashar ne don samar da ayyuka ga matasa kimanin 5,000 da zai rage irin matsalolin rashin ayyukan yi da ake fama da shi a wannan yanki. Yace hakan ne ma ya haddasa irin rigingimun da ake fama da shi na tashi-tashin hankula. Alhaji Hassan Bello ya mun karin haske game da kafa wannan tasha na jirgin ruwan da yace suna sa ran nan ba da jama'a ba za kammala wannan shiri.
Mun zo Maiduguri don mu jaddada tasha da za a kafa. Tasha ce ta hada-hadan kayan da ake kawo ta jirgin ruwa. Kila abin zai ba mutane mamaki a ce za a kafa tashar jirgin ruwa a Maiduguri. Amma abin da ake so a yi kenan abin da aka ce mu dry port, wato duk kayan da za a kawo Maiduguri da nan kewaye za a kawo su a nan da tarago container da container, ba sai an bude su Lagos ko Port Harcourt ba. Za a kawo su direct a nan ita wannan tasha komai kaka samu a tashar jirgin ruwa akwai ta anan. Nan za a bude kayan, nan za ka biya duty, nan za a yi wasu ma'aikatan ne kamar NDLA ko SON ko Shipper Council ita kanta duk anan za su zama. So abin da yake shine za a rage, za a kawo mutane sauki a nan Maiduguri. Dama kowa ya santa cibiya ce ta cire tana ana kai kaya daga nan akai har Central African Republic, Chad, Niger, Cameroon har Sudan da Libya duk anan ne. So kaga shi yasa muke son mu bude wannan an ba mu hectare 83 a Konduga local government in za a fara wannan. Shine muka zo muka samu cewa zaman lafiya ya zauna a Maiduguri yanzu. Ana ta hada-hada kaya shi yasa Shippers Council ta ce to dole ta zo a fara tunanin bude wannan tasha in Allah ya so kuma za a kai ga.
To ganin cewa babu kogi ko kuma wani ruwa a garin Maiduguri da za a ce an kafa irin wannan tasha na jirgin ruwa, to kowane hanya za a bi don ganin cewa wannan tasha ya kan kama?
Za a kawo kayan ne da jirgin ƙasa. Kaga shi yasa aka kawo tasha din kusa ga layin Dogo. Za a kawo kuma da mota, amma dai jirgin ƙasa zai fi. So ana ta tunani ana magana kuma da hukumar jirgin ƙasa za su zo nan su duba su gani. Dama dai kafin tashin hankalin ne ai jirgin ƙasa ya fara zuwa Maiduguri. So za mu yi amfani da wannan a kawo kayan.
To kowane alfanu al'umman wannan yanki za su samu ne game da kafa wannan tasha? Ga abinda shugaban hukumar ke cewa.
Akwai abinda za a samu amfani da yawa. In aka ce ma'ai tasha za ka ga to an ɗauki mutane aiki. Muna tunanin cewa dubu mutane 5,000 za su sami aiki in abin ya fara. Sannan kuma za a samu zaman lafiya. Don dama duk rikicin da ake kawo ai rashin aiki yana cikin abin da yasa ake kawo. Za a bunƙasa ciniki. Ita Maiduguri dama tana da muhimmanci ko a Kano da duka arewa. In abu ya faru a Maiduguri za ka ji shi a Kano, Sokoto, Niger da sauransu. So in an sa wannan tasha muna da mani lallai zai bunƙasa tattalin arziki fiye da yadda kake tsammani. Kuma abin da ya sa muke alfahari shine wannan gwamnati ta rungumi wannan shiri, tana ba da goyon baya 100% ga wannan shiri.
Shugaban hukumar tashar jirgin ruwa da ake kira Shipper Council kenan, wato Alhaji Hassan Bello, ke bayani game da kafa wani tashar jirgin ruwa da ya ce sun kuduna niyyar yi a garin Maiduguri don taimaka wa matasa wajen sama musu ayyukan yi da zai rage irin rigingimun tashi-tashin hankula da ke faruwa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To da fatan za a yi mana aikin gafara wannan rahoton Haruna Dauda Biyu ne da ya aiko dangane da yadda za a samar da tashar jiragen ruwa a jihar Borno. To yanzu bari mu je kan wannan rahoto da muka gabatar muku tun da farko. Wato tun bayan da muka gabatar muku da rahotannin cewa hukumomin Najeriya suna shirin dasa bututun mai da za su fara janyo man fetur daga yankin Agadam na jamhuriyar Nijar zuwa matatar man Kaduna dake Najeriya, wakilinmu Sule Mumuni Barma dake Yamai ya jiyo mana yadda ake share fagen wannan aiki a can jamhuriyar ta Nijar, ga kuma rahoton da ya aika mana.
Bayanar wannan labari na shirin shimfiɗa bututun mai tsakanin rijiyoyin Agadam na ƙasar Nijar zuwa matatar mai ta Kaduna dake Najeriya da gwamnatocin ƙasashen biyu ke shawarwari a kai wani abu ne da jami'an fafitkar kare haƙƙin jama'ar Nijar suka yi na'am da shi, ganin yadda a can baya ake cewa ganga 20,000 ɗin da ƙasar ta Nijar ke fitarwa a kowace rana kan yi kwantai. Saboda haka suke ganin idan wannan shiri ya tabbata talakawa za su amfana, amma fa sai an mutunta ka'idodi, in ji Madam Soli Ramatu, shugabar kungiyar Green mai fafutukar ganin an yi haske da adalci a sha'anin ma'adanai.
Hanyar duk da ta kamata a ce Niger za ta more arzikin da Allah ya bamu, kundin kasanmu ya ba shugabanni damar yin wannan. Kenan ana iya ɗauka shi kamar yadda Nasaru ke cewa diversification. Kun san tun farkon hali mun wannan trafficking nan da aka yi, aka ce Agadem, Chad, Cameroon, da a hidda can Caribbean nan, mu tun da hali an ƙungiyar farko la ba mu yarda da shi ba. Don muka ce na farko yana da tsawo ƙwarai, na biyu gama ne za a yi da mamu da na Chadi. Niger, Nigeria frontier guda ce. Kenan ana tamani abun bai da yawa, kuma ana tamani cewa hulɗarmu da Nigeria ta yi ƙarfi. Yalla in shugabanni sun so kuma sun ga dama ƴan ƙasa za su more ni.
Shi ma dai Alhaji Salisu Ahmadu, wani jami'in fafutuka wanda ya yi kasuwancin mai a can baya, ya yaba da wannan yunkuri na shugabannin ƙasashen biyu.
Ga lissahi yau ga Buhari ga Muhammadu Isu an zamana an kaddamar da wannan abubuwan kuma cikin gaugawa, wanda kowa zai ci riba abin, kuma talakawa ya kowa ci riba abin. Kaga kenan ba karamin alheri bane ban ka lissahi. Daman ga ƙarfin zumunci, ga ƙarfin aramantakaya, ga ƙarfin addini, ga ƙarfin wanda zamanto ƴan uwanmu ne, kai akwai alherin da yi wannan. Sai mu ce Allah sa wannan abun ado ya bi ado, alheri ya bi alheri.
Batun tsaro na daga cikin abubuwan da kungiyoyin hararen hula ke fatan gwamnatocin Niger da Najeriya sun mai da hankali a kai don kare wannan bututu na Agadem Kaduna mai tsawon kilomita aƙalla 1000 daga irin abubuwan da ke faruwa a yankin Niger Delta.
Ka amince cewa ƴan Nigeria kina wanda ke Delta Niger cikin Nigeria ne suke, ko daga can inda suke nan suna iya takowa su zo nan Kaduna. Kenan ya kamata a ce an ɗauki matakai ƙwarara na tsaro wanda zai sa a samu a tsare abin da ke faruwa can wancan waje kai zo ya faru nan ga.
In ana da rahudda uwa yake, wannan abin ya ƙarfafa kai in za a ganin kuma matakan tsaro tuni da wannan abubuwan da za a iya tsare, za a tsare musu rumiya. Wannan mini matakan tsaro, matakan tsaro dukkan wannan abubuwan da kake gani wani abu ne daban, wanda akwai wanda suke cin riba kamar shi irin abubuwan da ake bari. Yau Nigeria su zamana su ce ko wannan abubuwan sun tsare musu rumiya, wallahi ko ina in Allah ranan da wata ɗaya biyu zaka ga duka abin ya tsaida, hamiya ba a ciki.
Sakataren janar na ministan man fetur din Nijar Halilu Kane da na tuntuɓa a kan wannan batu ya ce da ni gwamnatin ƙasar ta aika da jami'ai zuwa Kaduna, waɗanda tuni suka gabatar mata da wani rahoto, wanda kuma nan ba da jimawa ba majalisar ministoci za ta sanar da jama'a matsayin ƙasar Nijar a kan abubuwan da ziyarar jami'an ta gano, yayin da a nasa gefe ministan man fetur ke ziyara yanzu haka a ƙasar China. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Shugaban kasa ka taimaka dan Rasulullahi,
dan Allah, dan Rasulullahi.
Kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku, shin menene fatan ku dangane da wannan yunkuri, kuma yaya kuke kallon lamarin? Amma kafin nan mu je da wato buɗe layukan mu, bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kira mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne a kan layi?
Kuna magana da akarami daga Sheikh Abakar Mahmud Gomakir Kaduna, shugaban kungiyar mutalaka na kasar Harshen Jihar Kaduna.
To akarami, muna maka lalemar habin da shugowa wannan fili. Menene ra'ayinka?
To ai ra'ayina, ka san ta makaranta ana cewa 100% 100%. To mu zamu ce 1 million plus 1 million muna goyon bayan wannan abun 100%. Musamman ma ni asali na nan Bakassi ne, kaga banda Kaduna ya kamata ma a ƙara bude wannan dafa din ma a ko Katsina ko wuraren su jigawa haka, dan haka wannan ci gaba ne sosai, ka gane ko wannan wannan abun shi muke so. Kaga ma kun dan Allah ma ya ƙara taimako ma, so ka wani rahoto na maganar bude wa maganar wata tasha ta ruwa a Maiduguri ko jihar Borno, kaga wannan duk ci gaban arewa ne wanda ya kamata wani kyamalle ne masu wani gori ko cewa mu ci ba zaune ko sabuwa, dan haka ba Buhari gaskiya muna goma wannan, haka muke son ci gaba a yi mana wannan abu, na haka mun gode kwarai, zamu yi azumi ba.
To wallahi mun gode akrami. Ga wani akan layi daga Niger, wato jihar Niger, wani ne akan layi?
Kuna magana da Bala ne wancan hamari da Oshishi da Niger ke tarayyar Najeriya.
Yawa malam Bala, muna jinka.
To a gaskiya wannan shawaran da tsakanin Najeriya da Niger ta yanke, gaskiya ajin ayyuka ne, kuma ajin farin ciki ne. Saboda idan aka samu bututun iskan ga tsakanin Najeriya da Niger, kaga ko ta ɓangaren sun lantarki za mu samu sauƙin al'amura insha Allah, kuma zai kawo mana cigaba ƙwarai a tsakanin mu sosai wallahi. Muna ƙara jinjina mu shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, Allah ƙara masa lafiya, Allah ƙara masa ɗaukaka, Allah kuma yi mai jagora da al'amarinsa da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode malam Bala daga jihar Niger, bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne akan layi?
Aliyu Barau ne.
To malam Aliyu, muna jinka.
Ya gari ya ayyuka.
Alhamdulillah.
Ni dai wannan maganar bututu mai da ra'a dawo ta daga Niger zuwa Kaduna, gaskiya na ji daɗin wannan al'amari.
Amma kamar a wasu
daga gorin wannan kudancin kasar nan da suke mana kan maganar mai.
Amma na ce kamar misali, akwai wani lokaci zaka ga idan za a irin wannan aiki akan karbi gonakin mutane a ce za a biya su kudin fansa da sauransu. Kamar wani kira zaka yi domin ganin cewa idan an yi hakan an bi ka'ida an ba mutane kudadensu na gonakinsu da za a karba ko ma gidaje watakila.
Zan yi kira ga gwamnatin tarayya da tunda wannan shugaba mai adalci ne da ya kokari ya ga ya sa kwamitoci masu karfi da su bi hakkin wayannan masu gonaki a wasu hakkinsu. Fatan Allah ya taimako.
To madalla mun gode. A bari mu je jihar Bauchi, wane ne kan layi?
Muhammadu ne, Alkalan Kofi.
To muna jin kamalan Muhammadu.
Wato ra'ayina akan wannan da yake ni dan Borno ne. Abin da ya dada damun ya faranta ni, kuma da na yi sa'a na samu wayan.
To mu ma muna matuƙa farin ciki.
To kuma gaskiya shugaba Buhari ya har muna ɗaukokawa da wasu 'yan ƙorafe-ƙorafe. Yanzu ƙorafinmu a kansa a duk ba za mu sake masa 100%. Yanzu ma kafin kwanta zan kwanta da alwala insha Allah.
To wala Muhammad. To madalla mu ne da godiya. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Yau muna magana ne kan batun bututun mai da Najeriya ke shirin za ta haɗa kai da Niger ta dasa domin a jawo mai daga yankin Agadam da ke jamhuriyar Niger zuwa wato matatar mai da ke jihar Kaduna a Najeriya.
Alo?
Yawa, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa.
Wa alaikum salam Shafale, maraba da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinka yau?
To a gaskiya ka san tsakanin Niger da Najeriya kaman dan juma ne da dan jumai.
Na'am.
Dan kaman yanda mu ma ai mun saba taimaka musu a baya, mun ba su huta da wayansu dan abubuwa, ko da ma abinci ne muna kai musu, saboda dan yanzu nan mun wayi gari kuma an ce ga su da mai, kuma muna neman mu hada kwarin gwiwa dan a jawo mai daga Niger zuwa Najeriya. Abu ne na farin ciki, da fatan wannan abun da gwamnatici guda biyu na suke son su yi, Allah ya sa mu samu cin gaba da nasara, kuma talakawa su samu abun yi. Allah ya sa ku gama lafiya. Assalamu alaikum.
To mun gode Shafale, bari mu je jamhuriyar Kamaru. Wane da kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Usman Abdullahi ne daga Kamaru, Sambolabo.
To muna jin kamalan Usmanu.
nake magana akan janyo mai duniya. Allah ya baiwa Baba Buhari sa'a. Allah
to ga dukkan alamu layin Usmanu na Kamaru ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Muna magana ne kan batun haɗin kai tsakanin Niger da Najeriya domin a jawo bututun mai na fetur zuwa Kaduna daga Agadam. Ga layi mun samu da Kaduna, kira mun samu da Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Lalo barka da aiki.
Wa alaikum salam, barka da shigowa wannan fili. Da wa muke magana?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rekoda da kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Yawwa, muna jin ka Alhaji Musa, menene ra'ayinka?
To alhamdulillahi, ai mu lalo wannan abu mu ai alhamdulillahi mu mutanen jihar Kaduna. Kaga sai mu ƙara fasa kai muna tinkawo akan wannan al'amari da Baba Buhari zai mana. Kuma mu addu'a da muke wa Baba Buhari, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mai lafiya da ƙarfi da yawan shekaru akan wannan mulki, domin gaskiya al'amari irin abubuwan da ke faruwa dangane da maganar mun Fetur ba ma jin daɗin su, amma tun da Allah ya sa za a janyo shi har ya zo Kano nan Kaduna, to gaskiya kaga ba ƙaramin cigaba ba ne. Kuma duk ɗan Kaduna mun san zai wannan farin ciki da wannan al'amari, da fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara mana lafiya da zama lafiya. Lalo, na gode da wannan dama da na samu. Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya.
Mu ne da godiya Alhaji Musa Garo. Bari mu je Port Harcourt jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Muhammad Tasaniya.
Yau mun auto line na sha katse. Lambar da za a kira da ita ce 202-205-6555. Muna magana ne kan batun janyo mai daga yankin Agadam na Jamhuriyar Nijar zuwa Kaduna a Najeriya. Hello, wane ne kan yawa mun samu kira daga Borno. Wane ne kan layi?
Mala Abdullahi ne daga Maiduguri kona Yobe.
To muna jin ka Mala Abdullahi.
To ni shawaran da zan bayar gaskiya da kashe kuɗin da za.
Hello Malam Abdullahi, kana jin mu?
Ina jin ku.
Yawa, muna jin. Muna jin ka.
A tona muna mai ko a Bauchi ko a Borno, a tona muna mai da ya a ciki.
Wato kana nufin kai dai da a ce a dasa waɗannan bututun mai a jawo tun daga can gara a tono man daga yankin Bauchi kenan.
Yawa, ko Bauchi ko Borno a tona mai daya da kashe masu din kuɗin da za a yi a janyo daga can din.
To Malam Abdullahi, shi ma hakoman a shima haƙo man a Bauchi da inda kake magana, ai shima za a kashe kuɗi.
To in an yi haka in ya yi yana ƙasar mu dindindin a Najeriya, amma wanda yana wani ƙasa
shi jawa za a yi. To
yawa, kuma sai a janyo wuna kogi a kawo shi Lokoja, shi ke na mun huta da gorin yan kudu.
To ra'ayin Malam Abdullahi kenan daga jihar Yobe. Bari mu je Katsina. Wane ne kan layi?
Hello, kuna magana da Isa Usman daga Katsina.
Yawa, to muna jinka Malam Isa Usman. Sai dai kaman kana kusa da radio.
Farin ciki ne gare mu, musamman mun Katsinawa.
Yawa, to eh, muna jinka. To ina ga line na sha katse, kuma an ma daga mana hannu lokaci yayi, da haka ne muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin nan. Kuma muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ziyarar kasashen waje ta shugaba Barack Obama ta kwanan nan, kuma ta ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa, ya jaddada goyon bayansa ga demokradiyya a inda ta samu asali, wato Athens, babban birnin ƙasar Girka. Shugaba Obama ya faɗi cewa cikin ƙarnoni 25 da suka wuce a tsaunukan da ke kewayen birnin na Athens, wata sabuwar aƙida ta bullo.
Kratos, the power, the right to rule, comes from Themos, the people. The notion that we are citizens, not servants, but stewards of our society.
Shugaba Obama ya ce Kratos shine mulki da ikon shugabancin da ya fito daga demos, wato jama'a. Fahimta cewa mu 'yan ƙasa ne ba bayi ba, masu kula da ƙasarmu. Imanin cewa a shari'a kowa ɗaya yake, ba don alfanun tsiraru ba amma don masu rinjaye, ba don masu rinjaye ba amma har da tsiraru. Shugaba Obama ya lura cewa a tsawon tarihin ɗan Adam, akwai waɗanda ke ganin cewa jama'a ba za su iya yin demokradiyya ba, cewa dole sai an gaya masu abin da za su yi. Amma ya ce sha'awar kula da harkokin rayuwarmu da makomanmu muradai ne da kowa yake da su, suna da shi a zuciyar kowane dan Adam. Shugaba Obama ya yi nuni da cewa Amurka na goyon bayan gwamnatin demokradiyya, ba dan kawai ta je daidai da akidojin da Amurka ke mutukar mutuntawa ba, amma dan tarihi ya nuna cewa gwamnatocin demokradiyya na kwatanta adalci, suna dadewa, sun kuma fi samun nasara.
In contrast to regimes that rule by coercion, democracies are rooted in consent of the governed. Citizens know that there's a path for peace.
Yace, idan aka kwatanta da gwamnatocin da ke mulkin kama karya, za a ga cewa demokradiyya ta samo tushe ne daga amincewa al'umma da ake shugabanta, da suka san cewa akwai hanyar samun canji cikin lumana, ciki har da sanin da'a kaucewa tashin hankali. Hakan na kawo zaman lafiyar da a yawancin lokuta ke haɓaka tattalin arziki. Shugaba Obama ya kuma lura cewa zai yi wuya gwamnatocin demokradiyya su yaƙi junansu, kuma saboda yadda suke tafiya da kowa da kuma ƙarfinsu, sukan rungumi 'yan gudun hijira da mabukata. Bugu da ƙari, wannan tsarin na tafiya da kowa da ƙarfin da suke da shi yake ba su damar kalubalantar waɗanda ke neman canza rayuwar jama'a ta hanyar tada ƙaya baya, yayin da a lokaci guda kuma suke takawa masu muzanta ƙidojin demokradiyya barki. Shugaba Obama ya kuma lura cewa a duniya, inda mutane daga sassa daban-daban da al'adu daban-daban ke kokarin zama tare, demokradiyya na da wahala, amma ya jaddada cewa demokradiyya ce za ta ba mu damar karkata akalar tarihi zuwa adalci, bisa cewar Dr. Martin Luther King. A wannan gawurtaccen ajazin, amma kuma wajabtaccen tsarin mulkin kai, a kullum iko da ci gaba za su samu ne daga demo, ma'ana daga mu jama'a, a cewar Obama, wanda ya ƙara da cewa muddin muka rike wannan tsarin na shugabancin kai da gaske, to makomanmu za ta yi kyau. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni na wannan Litinin. To, Najeriya da Ghana ce za su je wasanni guda biyu na kusa da ƙarshe na gwagwarmayar da ƙasashen Afirka suke yi na shiga ko kuma cin kofin mata na ƙalubalenka na Afirka ɗin wanda za a ƙari yi a ƙasar Kamaru. Domin su cimma wannan matsayi da suka samu, Najeriya sai da ta tarotsa Kenya da ci 4 da babu, Ghana kuma suka ci Mali 3-1. Saboda haka kowace ta samu shigewa. Lokacin da aka zo wasannin na neman shiga wannan matsayi a ranar Asabar, ƙasashe uku ne suke kokarin su samu zuwa wasan kusa da na ƙarshen da suka hada da ita Najeriya da Ghana da Mali. To, a wannan wasannin da ya yi guda biyu na kusa da ƙarshe ɗin, dukkansu gobe Talata za a yi su, inda Najeriya za ta, wacce ke riƙe da kofin, za ta ci gaba da ƙoƙarin kare shi a wasanta na gaba da za ta yi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta Afirka ta Kudu a garin Limbe, yayin da Ghana kuma za ta fuskanci ƙasar Kamaru a can Kamaru ɗin a birnin Yaounde. Lauyoyin ƙasar Spain suna farautar shahararren ɗan ƙwallon na ƙasar Kamaru, wato Samuel Eto'o, wanda suke so a jefa shi gidan kurkuku ya zama fiye da shekaru 10 saboda horaswa don laifukan da ya aikata masu alaƙa da gujewa biyan haraji lokacin da yake wasa a can. Ko bayan zaman kurkuku na shekaru 10 da 'yan kai da suke so yi, har ila yau lauyoyin suna son a duka mishi tara ta zunzurutun kuɗi kamar dala miliyan 15 na Amurka, saboda gujewa biyan harajin kamar dala miliyan 4 da suka ci yayi daga shekarar 2006 zuwa 2009 lokacin da yake wasa a can. To, ba iya samun jin tabakin shi Eto ba ko kuma lauyoyinsa, amma an taɓa yi masa wannan zargi a can baya inda ya sha musanta shi. Eto dai ba shi kaɗai ba ne yake fuskantar irin wannan matsalar. A ƙasar Spain akwai manyan 'yan ƙwallo irin su Lionel Messi, wanda shi ma har da mahaifinsa ma an taɓa yanke musu hukuncin ɗaurin watanni 21 a kurkuku saboda wannan gujewa biyan haraji ɗin. To, bari mu duba allon Premier League na Ingila, inda a wannan karo ɗin Chelsea ce take ta farko da maki 31 bayan da ta samu nasarar ci 2-1 akan Tottenham, kuma za ta yi wasanta na gaba ranar Asabar da Manchester City. Sai kuma Liverpool, wacce ta zo ta biyu, tana da maki 30 bayan da ta ci Sunderland ci 2-0, tana da wasa na gaba gobe-gobe ɗin nan ma da Leeds United. Ta uku ita ce Manchester City.
Masu sauraro, sai a mana afuwa, ba za mu samu ƙarashen wannan labarin wasanni ba, kuma da magana batun kawo muku takaitattun labarai. Muna godiya ƙwarai da gaske, muna kuma ba ku haƙuri dangane da yadda al'amarin ya kasance mun samu tangarda ne. A madadin yanzu shi Naziru Ahmad Hausawa da kuma Saida Hamdun da Daniel Brown, sai injiniyan mu wato Mr. Chan da ya hada mana sautukan. Muhammadu Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.